sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. A yayin da shugabannin kasashe sama da 100 ke shirin halartar wani taron koli na yanar gizo akan demokaradiyya wanda gwamnatin Biden ke tallafawa a mako mai zuwa, kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da na masu fafutuka sun ce suna buƙatar ganin an ɗauki ƙwararren matakai akan masu mulkin danniya da kuma amincewar da Amurka za ta yi cewa tana da aikin yi domin bunƙasa cibiyoyin demokaradiyyar ta. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, taron koli na wuni biyun da za a gudanar a ranakun 9 da 10 ga watan Disamba zai bai da hankali ne akan abubuwa uku: karin mutane daga ayyukan masu mulkin kama karya, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma mutunta 'yancin bil'adama. Wannan taron na cikin ƙoƙarin da Amurka ke yi na tabbatar da sake ɗaukar ragaman shugabancin ƙasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a duniya. A ta bakin shugaba Joe Biden, yana mai cewa Amurka ta dawo bayan shekaru 4 na gwamnatin Donald Trump, lokacin da kasar ta janye daga yi wa ƙasashen duniya shugabanci. Ƙasashen China da Rasha sun ƙarfafa dangantakansu a fannonin siyasa, tattalin arziki da kuma hulɗar soja a wannan shekara, duk da tarihin rashin jituwa tsakaninsu a baya, yayin da ƙasashen suka ce suna jin haushi akan abin da suka kira ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen yamma. A wannan shekara, ƙasashen biyu sun gudanar da jerin atisayen soja, kana sun fitar da sanarwar diplomasiya da dama na haɗin gwiwa da ke auna ƙasashen yammacin duniya. Ga misali, a ranar 27 ga watan Nuwamba, jakadun ƙasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ga Washington da ke ƙalubalantar taron kolin demokaradiyya da Amurka ke jagoranta, cewa taron zai kawo rarraba a duniya. Babu Rasha a cikin jerin ƙasashe 110 da aka gayyace su zuwa taron. Rasha ta dogara akan ɗimbin arzikin masana'antu na ƙasar China wajen fitar da mai da iskar gas, yayin da ƙa'idojin muhalli a ƙungiyar tarayyar Turai ke kawo cikas ga shigo da makamashi a can, inji Wesley Kashin, babban jami'in cibiyar nazarin gabas mai nisa ta kwalejin kimiyya ta Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ‘yan Gambia za su dunguma zuwa kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na farko a cikin shekaru 27 ba tare da sunan tsohon shugaban ƙasar Yahya Jammeh da ke gudun hijira a kan akwatin zaɓe. Jammeh, da batun tasirin mulkin kama karya da yayi kamari a yakin neman zaɓe, ya kwace mulki ne a wani juyin mulki da sojoji suka yi a shekara 1994 har zuwa lokacin da ya sha kayi a hannun Adama Barrow a zaben shekarar 2016. Jammeh ya fice kasar tare da uwar gidansa, suna gudun hijira a Equatorial Guinea a shekarar 2017, kana yana marawa jam'iyyar haɗaka baya wanda madogon 'yan adawa Mama Kande ke jagoranta, wanda ya zo na uku a zaben shekarar 2016. 'Yan takarar shugaban ƙasa 6 ne ke fafatawa, ciki har da Barrow, wanda yake takarar neman wa'adi na biyu, duk da alƙawarin da ya yi a takararsa ta farko cewa ba zai sake shiga takara karo da biyu ba. Hukumar sasantawa ta gaskiya da kuma bin kadi da Barrow ya kafa ta faɗa a ƙarshen watan Nuwamba cewa akalla mutum 240 sun mutu a ƙarƙashin mulkin kama karya mafi muni da Jammeh ya yi. A ƙarshe, wata kotun ƙasar Belarus ta ayyana sashen labaran Belarus na RFERL Telegram da wasu masu watsa shirye-shiryen shafukan sada zumunta a matsayin 'yan ta'adda a ci gaba da murƙushe kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma 'yan fafutuka. Shawarar ayyana kafar labaran RFERL a matsayin 'yar ta'adda da ta hada da shafinta na YouTube, kotun gundumar tsakiya ce ta yanke, wadda ta dogara akan bayanin da ofishin yaƙi da cin hanci da rashawa da shirya miyagun ayyuka da aka fi sani da GoboPic a takaice ta bayar. A wata sanarwa, GoboPic ta ce duk wanda aka same shi ya kama tasha ko wata kafar labarai da aka ayyada 'yar ta'adda ka iya fuskantar jan kunnin zaman gidan yari ko kuma wasu jan kunni kamar cin tara.
Sai kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe, za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwayi shirin da muka gabatar muku cikin shida a kan batun kusur ɗayar madubin ɗan aware Nnamdi Kanu zuwa Najeriya da ke fuskantar tuhumanci, wanda tun da farko gwamnatin Najeriya ke tuhumar sa gaban kotu da laifukan cin amanar ƙasa da kuma sada zaune tsaye. Kodayake a wancan shari'a da aka yi, wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta ba da shirya, amma bayan bayar da bailin nasa
wani abokin sa ne ya tsallake ya ranta alakare da cin mutunci da kuma cire wasu hotuna akan bangon kamfanin da ke dauke da suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci da bisa ga shaida wa sauran jama'a da ke shugaban kungiyar Awari da ke bangaren gabashin Najeriya, wato kamfanin da ke taro kanu suka kai wa kuma da shari'a bayan an kama shi ranar 14 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka guda 11 da suka hada da ta'addanci, yima kasa zagon kasa.
Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami, yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda yake tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba Najeriya Mazi Nnamdi Kanu, wanda ke fafutukar kafa kasar Biafra, wanda ya ce koda baya ga tsallake beli da yi a baya, Nnamdi Kanu ya ci gaba da tafka laifi daga waje.
Bayan ainihin ya tsallake beli, ya ci gaba da daukan matakai tun zura al'umma zuwa kasa zagon kasa ta hanyar unhwani da kafofi da suka hada da television, radio da kuma unhwani da yana gizo, domin ganin cewa ainihin an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli, har ila yau ya dauki matakai na ainihin harzuka al'umma, musamman a bangare kudu maso gabashin Najeriya, wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma farar hula, hadi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar hukuma a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Jagoran cibiyar Kaja mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabir Saidu Dakata, na mai cewa
to babu shakka wannan gagarumin nasara ce akan al'amuran da suka shafi tsaro a Najeriya, kuma dole ne a yabawa ita hukumar National Intelligence Agency da sauran hukumomi irin ta, wanda su suka kai goro suka kai mari har aka samu wannan nasara. Ita ma kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa ta Interpol, a yaba mata ganin yadda ta ba da haɗin kai wannan abu ya tabbata. Kuma wannan zai nuna maka a karan farko mu a 'yan Najeriya a 'yan shekarun nan mun ga amfanin irin waɗannan haɗaka ta ƙasa da ƙasa, domin kada mutane su manta Nnamdi Kanun nan an daɗe ana neman shi. Kuma babban nasara ce ga tsaron duniya ma baki ɗaya, ba ma ga Najeriya ba, domin shi Nnamdi Kanun nan idan aka bari wannan tsagirancin nashi ya ci gaba, ka iya shafar wasu ƙasashe.
Duk da wasu na fargabar sake rancaɓewar fitina a yankin na kudu maso gabashin Najeriya biyo bayan kiso ƙiyar jagoran na 'yan aware, amma Comrade Kabiru Dakata na ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne.
Kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana, musamman har a yi tunanin zai ƙara tunzura magoya bayansa ba, tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma-tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shi ne akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai a kan jami'an tsaro. So kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kan shi har yana yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi, kaga ba zai samu damar ƙara bada wani umarni na a farma jami'an tsaro ba.
A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duba da yadda jami'an tsaron sirri na Najeriya suka yi silar Dauda Jagora na 'yan aware, to kuma menene sun cancanci yabo?
Harkokin binciken asiri namu na ƙasa da muke yi wa wasu ƙasashen, wato ba a banza ake ta wannan kuɗi ba, wataƙila akwai gagarumar cigaba da aka samu a wurin, ko kuma dama suna da cigaban ba a yi amfani da shi ba ne. Na biyu, za a iya cewa kuma a nan ƙasar cikin gida an samu nasarar da tunda shugaban ƙasa ya fito ya nuna cewa na farko dai zai fara magana da irin yaren da wanda suke son sukabar na ƙasar nan suke za su iya ganewa, har ta kawo aka rufe Twitter saboda suna ganin ba bayanin gaske bane ko ba bayanin kirki bane. Su kansu inyamuran wannan magana ta jijjiga su, saboda ba su suke a ta kashe-kashe kamar yanda aka lalata garuruwa kamar su Borno. Su suna da wayan san duniyan su, ba su da dalilin da za su kuma su yadda a yi musu wannan bannar. Saboda haka da yawan su jigajigansu sun ja baya daga bawa Nnamdi Kanu wato goyon baya a bayyane dai. Sannan kuma da lokacin da su kansu shugabannin 'yan arewa, wato dattawan wanda suke kiran kansu dattawan 'yan arewa, suka fito suka ce ba fawad ni abin a zo a yi rigima ba ne, idan nyamurai suna son su fita daga Najeriya su zo su zauna su faɗi yadda suke so su fita a zauna a abin nan, ba sai an yaƙi ba su je su koma ƙasarsu. To da suka gane cewa kuma komawa na ƙasarsu nan tasu ba zai yiwu ba, sun yadda yawancin abin nan makamansu na neman rigiman akan cewa zan a ba su shugaban ƙasa ne, yanzu suna neman yadda za su gyara abubuwa wataƙila su yi kyau ƙasa ta zauna lafiya. To duka wa'annan abubuwa biyu sai ka ce a wannan fanni General Buhari ya yi abin a zo a gani. Na biyu kuma, mutanen da suke taimakawa Nnamdi Kanu ya kamata a fito da su, ba kawai shari'ar da ya gudu za a ci gaba da ita ba, ya kamata gwamnati ta fito da sababbin wato charges, sababbin tuhuma wanda za su tabbatar da an fitar da mutanen da suke bashi goyon baya, da suke bashi kuɗi, da suke taimakawa ana cutar da Najeriya da 'yan Najeriya. So ina ganin idan aka ci gaba da haka ba karamin ci gaba aka samu ba, duk da dai tafiyar da ƙasa ba rigingimin ba ƙarewa suke ba, amma dai wannan akwai alamar cimma nasara idan an bi wato hanyar da ya kamata.
Shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nasura Ashiru Sharif na fatan samun ingantuwar tsaro a Najeriya biyo bayan kamo jagoran na 'yan aware, amma duk da haka na mai cewa da sauran rina a kaba.
To fatan mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya, shine fatan mu a kowane irin lokaci. Amma in ka saurari kalaman da suka fara fitowa daga wasu ɗan kungiyar iPhone din, yana nuna cewar suna tabbatar cewar kama shi ba zai hana su ci gaba da abin da suke ba, kamar yadda na faɗa. Sannan kuma da wasu mutane marasa kishi da suka fara fitowa suna cewa wai a duba wannan mutum a masa adalci, wani adalci za a yi mutumin da ya kira aka kashe mutane, ana kashe jami'an tsaron ƙasa, mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu don kare ƙasa, an kashe 'yan sanda sama da guda nawa daga fara wannan abin nasu zuwa yanzu, da sojoji da jami'an kwastam da immigration guda nawa kashe. Gwamnatin ƙasa ta ayyana kungiyar ta'addanci, kuma ya tabbatar da kungiyar ta ta'addanci ce, ya yi kira ya ce a kashe mutane, aka kakkashe mutane, aka kone dukiyoyin mutane, an kone dukiya sama ta miliyan 10 daga shekarar ta gabata zuwa yanzu sakamakon irin kiraye-kirayen da ya nacewar a kashe mutane. Ƙwararre fito ce in ba ka da bindiga ka je ka ɗauki adda ko ka ɗauki katako, duk wanda ka gani ba ɗan ƙabila ka kashe shi, ko jami'in tsaro ko mutane.
Kasancewar ministan shari'a na Najeriya ya ce za a ci gaba da shari'ar da ake wa Nnamdi Kanu. Nasura Ashiru Sharif na mai cewar akwai buƙatar sake salon fasalin shari'ar a gaba ɗaya.
A ƙarshe, kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya aka kone. Sannan tunda gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar 'yan tawaye ce, kungiya ce ta 'yan ta'adda, to ya kamata gwamnati tsaya ta bincike shi, dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da waɗannan abubuwa na ta'addanci da kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Duk mutumin da aka tabbatar da ya bashi gudunmawa ta kuɗi, to ya kamata gwamnati ta ɗauki doka ta aiki da ita a kansa.
To ko me mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ke cewa akan tuso ƙiyar Mazi Nnamdi Kanu? Wakilin mu a wannan shiya, Alphonsus Okoro Yuge, ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin.
Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka to zan ce babu matsala, amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da kasar ke ciki yanzu, cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas, to ba ina hangen hadari.
Though his agitation for secession is quite okay.
Ko da yake fafutukar da yake yi dan falle daga kasar yayi sosai, yayin da wani malamin jami'a Mr. Ogochukwu Obonna yana ganin cewa
for me it is not quite timely considering.
Yace gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba, ganin irin damuwar da kasar take ciki. Don gujewa zafafa yanayin fargaba a ƙasa bai kamata ba.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri, Hassan Maina kai nake sallama da ku, ku kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
To jama'a, barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri mai suna da dan gari, shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin tashar muryar Amurka VOA dake birnin Washington DC da kuma tashar gidan rediyon jihar Kano dake tarayyar Najeriya. Shirin da dan gari dai shiri ne dake bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a kasar Hausa, shaharar su da irin buwayar da suka yi da abin da ya haifar da buwayar ko ko burin su a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dakin Tofa zan gabatar muku. Toma dalla shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Janguza dake yankin karamar hukumar Tofa a jihar Kano. Wannan garin Janguza dai shine mai masaukin babban barikin nan na soji mai suna Janguza, da kuma katafaren kurkukun nan da yanzu aka gwamnatin tarayya ke ginawa a gefen babban titin da ya tashi daga birnin Kano zuwa garin Gwarzo daga bangaren kudu. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa da wasu fatake suka kafa shi shekaru fiye da 300 da suka gabata, na kuma dangane har ga fadar dagacin garin na Janguza, inda na yi katarin zantawa da wakilin mai gari ko kuma dakaci, wanda na fara da tambayar ko yaya sunansa.
A sunana Dahiru Huda Janguza, ni ne wakilin dagacin Janguza Alhaji Hudu. Wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara 300 da wani abu. Shi kuma kafuwar wannan gari asali fatake ne, ga yadda muka samu labari ga magabata, jiji ne garin, hanya ce ta fatake inda suke safarar abinci da jisu so abinci daga can su wuce. A daidai wannan garin Janguza akwai rijiya wanda suke yin zango, suke amfani da wannan ruwa.
Su fataken waɗanne iri ne, kuma daga kamar ina zuwa ina suke yin zango a Janguzan nan?
Suna ɗauko kaya ne daga yammacin Kano zuwa cikin garin Kano, abin da ikudi da Kano. A lokacin jakuna ne suke amfani da su, suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji, shine suke zango su ajiye. Daga nan kuma wannan izauna wannan wuce har dai gari ikau.
To amma an haka ne dai a yanzu kabilar da ke wannan gari kamar usulin su kamar wanne kabila da wata kabila za ka iya cewa akwai?
To kusan kabila ɗaya. Idan aka ce Hausawa mai biza iya samu, akwai wasu kabilu wanda yake son hige son gauri da Hausa, kamar irin sa Hausa Fulani bari bari da sauransu da wadda suka kauri.
In gari ya shekara fiye da 300 a ƙasar Hausa ba za a rasa shi watakila da ganuwa ba, ku wannan gari yana da ita ko bai da ita?
Tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce yake ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da prison da wannan ba. Tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewa eh gari na da gama.
To garin da yake da ganuwa a ƙasar Hausa, tarihi ya nuna cewar ya kafi tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe domin ganuwa ta kariya ce. Kenan kuma Janguza watakila ya tsira tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe?
gaskiya bani da wannan tarihin na yaƙe-yaƙe gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke. Amma dai tabbas gari na tsohon gari ne, domin shi sila shi wannan janguza ma da kaji ana faɗi shi ma kamar yadda kake fadar nan basarake, kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganinsa, domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne ‘yan fatarsa da ake ganinsa suke binsa. To daga nan kuma ika ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar janguza za ka iya ganinsa a kowane irin iyaka. To amma dai akwai babban makwancinsa wannan yake shi ne yamma da gari, ya fi zama a nan. An fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga.
Tunda haka ne shi wannan guza ɗin shi al'umma suka tara fataken koko shi ne ta da fataken sun fara zama a garin.
Fataki ne suka samar. Ai shi ne dalilin da isa mu garin na sunan janguza, kuma gudan ja ne maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka, to shi ja ne. Shi ne aka samu garin isa mu janguza.
To baya ga suna janguza, taƙila yana da kirari ko take garin?
Ware kuwa ana ce masa janguza ta malam mai.
Wane ne malam mai?
To shi kuma asali basarake, kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka, kamar ko gagararru ne haka, ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka, sai a ɗauki sai a kashe wani ƙauye ya ɗibi gona sai ya zauna, sai ya zauna a cikin wannan gari. Sai ya zama kuma bai zama shugaba ba, to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida, kuma duk inda yake yana ansa wannan suna na masarauta. To shine shi wannan mashin iyayensu su ne su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna.
Na sarki kenan.
Eh to gaskiya ba zan iya danna ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba.
Amma takilla sarki a kasar Kano ne ko?
A kasar Kano ne. Kuma gidan sarkin Kano na yanzu.
To bayan wannan lokaci janguza kowace irin sana'a ko wani al'amari ta yi fice a kansa da ya sha bamban da sauran wurare.
To na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari, gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne. Muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar 30 baya mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma. Muna da yan boko gaskiya.
Dama ilimin zamani. To a tunda haka ne wani irin ci gaba zuwa yanzu za ku iya buga kirji kun samu daga wannan gari fiye da shekara 300.
To ci gaban da zamu ce na farko dama na da wahalar ruwa. Amma yanzu gaskiya mun fata daga matsalar ruwa a janguza duk inda ka zaga ina tabbata maka yanzu kaf unguwa ɗaya ce maka tabbatar da tana da ƴar matsala ba wani matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa su. Muna da secondary da akwai junior akwai senior akwai cikin Bariki akwai anan wacce take haɗe da primary school.
Wacce Bariki kenan kake magana?
Janguza Bariki.
Barikin sojoji a nan garin
da? Barikin sojoji ba.
To wakili ka yi magana cewar kuna da ruwa da makamantan haka. To idan kuma abin da kuke buƙatar gwamnati ta dube ku da shi ne kamar menene buƙatunku?
Buƙatanmu da gwamnati a cikin wannan gari namu na janguza shi ne maganar hanya.
Daga ina zuwa ina?
Akwai hanya da ta haɗa daga tashar Kadiri zuwa cikin garin janguza, kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanya da ta wuce ta.
Baya ga ita ba.
Sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa Mahuwa, wannan yake kumar muhalli ta samar ta jiha ƙarƙashin Ibarmin, wanda ake zubar da najasa a wurin wato a toilet. Idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya ɗan yi nesa da jama'a. Amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas sai ka ji a wannan najasa tana bugunka, kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin. Muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta 'ya'yanmu.
Malam Dahir Uhudu kenan wakilin mai gari ko kuma dagacin garin janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. A gashin zantawa ta dai da shi mai girma wakilin da kaci Malam Dahir Uhudu ya koka da batun rashin kyan hanyar shiga garin da kuma barazanar lafiya da wani wurin jibge najasa a farkon shiga garin ke damun su. Honorable Nafi'u Garba Yarima dai shine shugaban karamar hukumar ta Tofa, kuma na tuntube shi kan waɗannan matsaloli guda biyu da ke addabar al'umar garin na janguza.
wannan hanyar daga tashar kadira abin da yake cikin janguza gaskiya tsakanin da Allah ba a kawo mana a rubuce cewa ana neman wannan abin nan ba mu san ba a zo mana da wannan korafin ba amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar kare ta shiga cikin janguza wannan mun santa kuma muna iya kokarin mu akan ta dan annoba wannan annoba ta corona ita ce ta dakatar da maganganun ce amma da ba da haka ban Allah ya sa da yanzu mu abuwa su yi nisa
to akwai batu kuma da suka yi na zancen waje da ake zubar da najasa a kwanan kota huwa ne da sauransu
na san wajen a kwanan ma huwa ne in ka shiga daga can ciki ba inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida 200 to mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kawo mana wannan issue din a rubuce cewa ga abubuwan da suke damun su a yanzu tunda Allah ya sa mun ji za mu iya yi mu ga mun dauki mataki akan abu kan Allah ya sauka za mu iyaye mu je ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano mu
Honorable Nafi'u Garba Yarimawa kenan shugaban karamar hukumar Tufa yankin da garin Janguza ke karkashin ikon sa to ma sauraron mu madadin sashin Hausa na tashar murya Amurka dake birnin Washington DC da kuma gidan rediyon jihar Kano dake tarayyar Najeriya da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri